sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallalo assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 26 ga watan Satumbar shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
To baba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da afili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine. Wani dan bindiga sanye da wata riga mai zanen swastika ya kashe mutane 13 ciki har da yara 7 tare da jikata wasu fiye da 20 a wata makaranta a Rasha a yau Litinin kafin ya kashe kansa. Yan kasar Iran sun gudanar da zanga-zanga akan tituna kwanaki 9 a jere a jiya Lahadi don nuna adawa da mutuwar masu amini a hannun jami'an tsaron Iran din a farkon wannan watan.
Kanun labaran kenan. To ko me ake ciki ne a umurnin da wata kotun tarayya ta baiwa kungiyar ASU da ta kawo karshen yajin aiki na watanni 7 da take yi kuma su fara koyarwa.
To ina ji yanzu kan koro da ita kungiyar ASU ke yi shine ta dauka kara. To amma ita gwamnati ta san cewa in aka ba da umurni irin wannan wajibi ne a koma azuwa ko da ana sauraron dauka kara da suka yi.
Prime Minister kasar Mali ya cancanci wasu shugabannin kasashe ciki har da Jamhuriyar Niger akan abin da ya kira shishigi a harkokin tsaron Mali da suke yi a jawabin sa ga Majalisar Dinkin Duniya.
Irin yanda Mali ta rakargaje, yanda Mali ta lalace, yanda ƴan ta'adda sun kai mu Mali kawanya. A yau kasar Niger in ba da yake an tashi tsaye ba, wace irin wahala abba mu sha ta Mali?
A kasar Ghana kuma al'umman kasar sun koma amfani da gawayi saboda tsadar iskar gas wanda aka yi wa ƙarin kashi 44 cikin 100 a cikin wannan lokacin. Kamar kowace ranar Litinin yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar dan Adam da baban gidan Jibrin zai gabatar. Za ku kuma ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro ka aiko mana ta hanyar email. To amma yanzu bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da afili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine. Biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matukar muhimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni kuma mun bayyana hakan a fili. Abinda Blinken ya fada wa shirin 60 minutes na gidan talabijin din CBS kenan a wata hira da aka yada a yammacin jiya Lahadi. Blinken ya ce amfani da makaman nukiliya za su haddasa mummunan illa ga kasar da ta yi amfani da su da ma wasu kasashen da dama. Martanin na Amurka na zuwa ne bayan da a makon da ya wuce Putin ya nuna alamar yiwuwa kai harin makaman nukiliya yayin da ya buƙaci ƙarin dakaru 300 su taimaka wa Rasha a yakin da ta kwashe wata 7 tana yi a Ukraine. Wannan kuma na zuwa ne bayan koma bayan da Rasha ta samu a fagen daga inda dakarun Kiev ke sake kwace yankuna da dama a arewa maso gabashin Ukraine da Rasha ta kwace a farkon yakin. Wani dan bindiga sanye da wata riga mai zanen swastika ya kashe mutane 13 ciki har da yara 7 tare da jikata wasu su fiye da 20 a wata makaranta a Rasha a yau Litinin kafin ya kashe kansa a cewar masu bincike. Har yanzu ba a bayyana wanda ya aikata kisan ba kuma takamaimai ba a san dalilan harban ba a garin Izhevsk mai tazarar kilomita 970 daga gabashin birnin Moscow. Wani kwamitin binciken Rasha da ke bincike kan manyan laifuffuka ya ce dan bindigar ya rufe fuskarsa. Kwamitin ya fitar da wani bidiyo da ya nuna gawar maharan kwance a ƙasa a wani aji da aka hargitsa kujeru da takardun da ke cikinsa. Maharan ya sanya bagaken kaya da riga mai jan zanen swastika, zanen da galibi ake alakantawa da sojojin Nazi. Kwamitin ya ce shida daga cikin mutanen da aka kashe har da malamai da jami'an tsaro ya kuma ce cikin mutum 21 da suka jikkata har da yara 14. Yan kasar Iran sun gudanar da zanga-zanga akan tituna kwanaki 9 a jere a jiya Lahadi da nuna adawa da mutuwar Mahsa Amini a hannun jami'an 'yan sandan Tehran a farkon wannan wata. An kuma gudanar da zanga-zangar nuna goyen baya ga matan Iran a sassan duniya a birane kamar Athens, Berlin, Brussels, Istanbul, Madrid, New York, Paris da dai sauransu. Ranar 17 ga watan Satumba ne dai aka fara zanga-zangar a wurin Jana'izar Amini, wata matashiya a shekara 22 'yan kabilar Kurdawa da ta mutu ranar 16 ga watan Satumba a yayin da take tsare a hannun 'yan sanda da ke aiwatar da tsauraran matakai akan kayan da mata ke sanyawa a kasar ta Musulunci. Ranar 13 ga watan Satumba aka kama ta bisa zargin karya tsauraran matakan sanya hijabi na Iran. Yan uwan Amini sun yi zargin cewa an yi mata duka a cikin motar 'yan sandan bayan kama ta da aka yi, inda aka bugi kanta lokuta da yawa. 'Yan sandan dai sun musanta zarge-zargen, inda suka ce Amini ta rasu ne bayan an kai ta asibiti saboda ta samu bugun zuciya. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, bayan ta shafe sama da watanni 7 tana yajin aiki a makon da ya gabata, wata kotun tarayya ta umurce kungiyar malaman jami'o'i ta ASU ta Najeriya ta koma bakin aikin su kawo karshen wannan yajin aikin. To kun shin wani hali ake ciki biyo bayan wannan umurnin da kotun ta bayar? Tambaya kenan da naiwa wakilinmu na fadar shugaban kasa Umar Faruk Musa.
To kamar da ka sani, to ranar Laraba da ta wuce ne kotun da ke sauraron koke-koke na ma'aikata ta ba da hukunci cewa malaman jami'o'i na Najeriya da ke yajin aiki a karkashin hurumin ASU su koma wato azuzuwa su ci gaba da aiki domin koken da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kai an saurare ta hanyar da cewa ci gaba da yajin aiki da suke yi baya kan ka'ida kuma ya saba dokoki na ƙasa na Najeriya. Don haka yanzu an samu wata wasiƙa wadda wani Mista Sam Onazi ya rubuta wa mataimakan shugabannin jami'o'i na Najeriya gaba ɗaya wa a madadin babban sakatare wato Professor Abubakar Rashid na cewar su tabbatar da yau ɗin nan an buɗe azuzuwa ɗalibai su dawo su ci gaba da karatu kamar yadda aka saba, kuma a gaya wa kungiyar malamai ta jami'o'i ASU su je wannan yajin aiki bisa ga umarnin kotu su shiga su fara koyarwa ɗalibai karatu kamar yadda aka saba.
To tun a makon da ya gabata ne wannan umarnin ya fito, ko shin kana da masani akan wasu jami'o'i sun fara karatu?
A gaskiya tun kafin ma a kai wato ASU kotu a fara wannan shari'ar, makonni biyu ko uku da suka shige an samu jami'o'i mallakar gwamnatocin jihohi da yawan su sun koma makarantu, sun koma azuzuwansu, sun fara karatu kamar yadda aka saba. Amma wannan umarni na gwamnatin tarayyar Najeriya da aka tura wa shugabannin jami'o'i a yau ne aka ce 26 ga watan Satumba a tabbatar cewa ɗalibai sun koma karatu ko malaman jami'o'i sun koma koyarwa azuzuwa kamar yadda aka saba.
To sai dai akwai wasu iyaye lokacin da umarnin kotun nan ya fito sun nuna shakku akan ko malaman za su koma bakin aikin su saboda a baya an samu kotu ta yi irin waɗannan umarnin amma ba su koma ba. To gani yau an kai 26, za iya ce fargaban da iyaye suke yi hakan ya tabbata ne?
To ina ji yanzu hankoro da ita kungiya suke yi shine ta ɗaukaka kara. To amma ita gwamnati ta san cewa in aka ba da umarni irin wannan wajibi ne a koma azuzuwa ko da ana tsoron ɗaukaka ƙarar da suka yi. Don haka idan ASU bata koma ba, gwamnati za ta ɗauki wani mataki a kanta domin ta saba umarnin kotu. Kuma 'yan ƙasa da dama ba su tsammanin ASU za su saba umarnin kotu domin sun san abin da wannan ke nufi cewa babu wanda zai karfin dokar kotu da gwamnati tarayya da su 'yan ASU, duk wanda gwamnati ta yi umarni a kotu ta yi umarni a kai dole ana tsarin a yi biyayya. To amma yanzu abin da ake sa ido a gani shin 'yan ASU za su koma aikin ne ko kuwa sai dai an kai su an shiga kafar wando ɗaya da su wata kila wanda zai iya kai ga gwamnati ta ce za ta soke kungiyar ta ASU baki ɗaya domin ta zagargaza duk wata manufa ta yi wa dokar ƙasa ƙawanya ko kuma hawan ƙawara.
To a gaida Umar Faruk Musa da wannan bayanin. ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka daga dan birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa Facebook da Twitter da kuma Instagram yanzu ko ga Maryam ta dawo da ci gaban labaran duniya
Kwararru masu hasashen yanayi sun ce guguwar Ian ta ƙara ƙarfi ta koma mahaukaciyar guguwa yayin da take matsowa kusa da ƙasar Cuba. Ana sa ran kuma za ta bi ta Florida nan da kwanaki masu zuwa. An yi hasashen guguwar Ian za ta ƙara ƙarfi cikin sauri ta koma gagarumar guguwa zuwa yammacin yau Litinin. Hukumomi a ƙasar Cuba sun rufe makarantu a lardin Pinar del Rio kuma sun ce za su fara aikin kwashe mutane a yau Litinin. Yayin da aka yi hasashen guguwar Ian za ta yi karfi kafin ta isa yankin yammacin tsibirin akan hanyar ta zuwa Florida. An fitar da sanarwa gargadi a garuruwan Grand Cayman da lardunan Cuba na Isla de la Juventud, Pinar del Rio da Artemisa. Cibiyar sa ido kan guguwa ta Amurka ta ce guguwar Ian za ta isa yankin yammacin kasar Cuba da yammacin yau Litinin ko kuma a safiyar gobe Talata. Inda za ta sauka a kusa da manyan gonakin taba na kasar da suka yi fice. Ta yi ta koma gagarumar guguwa kafin ta dira Florida zuwa tsakiyar mako. Kafar yaɗa labaran Cuba ta Grama ta ce da safiyar yau Litinin hukumomi za su fara kwashe mutane daga yankunan da ke tattare da hadarin guguwar a lardin Pinar del Rio da ke yammacin kasar. Guguwar Noru ta afkawa arewacin kasar Philippines a yau Litinin inda ta yi sanadiyar kisan masu aikin ceto biyar ta kuma haddasa ambaliyar ruwa da katsewar wutar lantarki. Lamarin da ya sa a kan tilas jami'ai suka rufe makarantu da ma'aikatan gwamnati a babban birnin kasar da kuma wasu larduna. Guguwa mafi karfi da ta shafi kasar a wannan shekarar ta sauka a gabar tekun garin Bordeaux da ke lardin Quezon kafin daren jiya Lahadi daga nan ta rage karfi a yayin da ta bi ta yankin Luzon a cikin dare inda aka kwashe dubban mutane zuwa cibiyoyin tsugunar da jama'a na gaggawa wasu dai da karfi aka dauke su daga wurin. Gwamna Daniel Fernando na lardin Bulacan da ke arewa da birnin Manila ya ce masu aikin ceto biyar da ke amfani da karamin jirgin ruwa don taimakawa mutanen da ambaliyar ruwa ta ritsa da su wani bango da ya ruguje ya fada musu abinda ya sa suka nutse cikin ruwa.
Madalla a gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma bari mu sake waiwayan rahotannin mu. A jamhuriyar Niger wata muhawara ta barke a kasar dangane da wasu kalamai da Prime Minister mai riko na kasar Mali Colonel Abdullahi Maiga yayi a jawabinsa na Majalisar Dinkin Duniya. Inda ya cecaki wasu shugabannin kasashe da kuma kungiyoyin kasa da kasa ciki har da sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres saboda abin da ya kira shi shigi da suke yi a sha'anin cikin gida na kasar Malin da nufin biyan bukatar kasar Faransa. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaimu Muni Barma ya aika mana da karin bayani.
Silence, monsieur le secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie.
Batun sojojin Côte d'Ivoire 46 da gwamnatin Mali ta cafke a bisa zargin su da shiga kasar ba bisa ka'ida ba da matsayin kungiyar Sidiyawo da na sakataren Majalisar Dinkin Duniya akan waɗannan dakaru da ɗaya bangare takun sakar da ke tsakanin Faransa da Mali daga cikin abubuwan da Colonel Abdullahi Maiga ya tabo a wannan jawabi abinda ya dauki hankulan jama'a a nan Niger. Alhaji Salisu Ahmadu kusa ne a kungiyar Sovolle Niger.
Kishin kasashen mu na Afirka in za mu yi shi a bisa kwaiwayo guda mu raba mu kasa abu ne da ya zama to na gidan mu ne mu sanin gidan mu ne na kasashen makwabta mu sanin kasashen makwabta ne kuma na kasashen mu sanin kasashen wajen ne ya kamata duk abin da muke mu yi kalisahi muna nazari.
Prime Minister na Mali a wani abin da ke kama da matakin huce ta kai cin munanan kalaman da yace shugaban kasar Niger na jifan gwamnatin Mali da su. Colonel Maiga ya kira Muhammad Bazoum a matsayin bako wanda ba dan Niger ba. Dan majalisar dokokin kasa Kallamu Tari na ganin abin tamkar tabarmar kunya ce ake nadewa da hauka.
Harkan nan ta Mali ba ta kyau ta huskar tsaro ta lalace abin da suke ta musu cikin shekarun nan biyu bu su yi shi ba tabbas ne bu su yi shi ba. Najeriya ma da ta shawar mana Boko Haram mun hudi Najeriya ba ta ga matsala ba sai kowane lokaci a ce mana a mun kashe ƴan Mali Fortan ai Niger sun taba taya da sojojin su su zo har cikin Najeriya su kama a kakkabe ɗan Boko Haram su tsaya wurin har sai ɗan Najeriya sun zo sun dauki garin sa'an ai Niger sun yi kai ba ɗan Najeriya su Basir Kishi ne sai ɗan Maliki da Kishi.
Prime Minister ya kara da cewa gwamnatin rikon kwarya za ta ci gaba da jajircewa domin daidaito da al'amuran tsaro a kasar ta Mali. Sannan batun gudanar da zaben 2024 ba fashi saboda haka a daina yi wa kasar shigi. To amma a ra'ayin Abba Rafiu dan Illela kasashe makwabta na da ta cewa a tafiyar Mali ta yau
in ba da yake mahukumta na kasar Niger ba sun jajirce irin yanda Mali ta ragargaje yanda Mali ta lalace yanda ƴan ta'adda sun kai mu Mali kawanya a yau kasar Niger in ba da yake an tashi tsaye ba wace irin wahala abba mu sha ta Mali soji nawa mun karasa shin wai saboda wanga bala'in na Mali dukiya nawa mun kai hasara saboda wannan bala'in na Mali kenan shugaban kasar Niger ba san san yin wani bane gare shi yana gana abin da yake gani shi ne shugaban kasa yana wannan magana a matsayin shi ne na wanda ya san Mali a matsayin shi na wanda ya ba Mali gudunmuwa
ganin yadda yanayin dangantakar Mali da sauran kasashe musamman makwabta ke kokarin tabarbarewa yasa malamai yake kiran akai zuciya nesa
muna da incin mu kira ambassador kin su mu jami'an kunwa muna da incin mu kiro ambassador kin mu da Mali mu ce ko mu gida sai an shirya ina fatan ka gwamnatin Niger ya haka ya ba banza a jeshi
a shekarar 2012 ne kasar Mali ta fada cikin yanayin lalacewar tsaro bayan da kungiyoyin ƴan tawaye da na ƴan ta'adda suka mamaye arewacin kasar lamarin da ya sa majalisar ɗinkin duniya aika dubban sojoji domin tunkarar wannan kalubale sai dai yau shekaru kusan goma har yanzu da sauran aiki yayin da dubun dubatar ƴan Mali ke gudun hijira a kasashe makwabta galibin su a Niger Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoton. A shekarar 2017 ne gwamnatin kasar Ghana ta kudura aniyar tabbatar da ganin cewa fiye da rabin al'umman kasar za su koma amfani da iskar gas wajen dafuwa a cikin gidaje saboda wato sabanin gawayi kafin shiga shekarar 2030. To sai dai hauhawan farashin kayayyaki da kuma abubuwa da ke faruwa a kasuwannin danyen mai na kasa da kasa ya sa jama'a sun koma amfani da gawayi a kasar. Wakiliyarmu Hawawu Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani.
A shekara ta 2017 ne gwamnatin kasar Ghana ta kudiri aniyar tabbatar da cewa fiye da rabin al'ummar kasar Ghana za su koma amfani da iskar gas wajen dafa abinci sabanin gawayi kafin shiga shekara ta 2030. Sai dai hauhawan farashin kayayyaki da kuma abubuwan da ke faruwa a kasuwannin danyen mai na kasa da kasa
da faduwar darajar CD shine ya haifar da wannan sadar gas a Ghana.
Masana na ganin gwamnati ba za ta cimma wannan buri ba gare abinda wasu masu amfani da iskar gas waɗanda yanzu suka koma amfani da gawayi ke fadi a Ghana.
Sunana Faruk Muhammad CSK ga tunana aure idaki na a tattaba zuwa taje ta fil gas tunna muka aure ne ke zuwa ji fil gas amma yanzu mai ji fil gas kuma yana da tsada sosai sa yanayin kanna gari yake yanzu na sai gawayi ne ta likita mini abu da ya shi ta sa wuta a dafa abinci ko za a yi batun ruwan zafi ko wani abu duka da yaran da sun yi wanka in ma ana sani na jin jiki sosai because daga dai ka fi babban gas a ke yanzu almost 200.
Ni ne ajiyar kan lamarin gas da gawayi dai to na fi amfani ina amfani da biyun duka saboda yanzu yanda yanayin gas yayi tsada da wanda ake sayarwa 50 cedis yanzu ya koma 100 cedis ya bari yanzu banyan na use gas kawai na hadawa ne use gas kadan kuma in sa gawayi saboda abu yayi sauki.
Su kuwa masu sai da gawayi sun nuna jin daɗin su ta yadda kasuwar gawayi ke tashi.
Ni ne Aisha gagarin ejira gawayi nake sayarwa gaskiya da kwanan gari alhamdulillah ana san gawayi alhamdulillah wallahi alhamdulillah ana san gawayi na Allah dai kafin 50 by ko 60 kafin 3 days ina juma 4 days ya kare yanzu amma da in ka kawo yana juma wasan ya kare amma yanzu dai da ka kawo baba idan kowa na ya kusa ana complain wai gas yayi tsara ba yayi san gas yayi tsara ba yayi san gas kowa yanzu haka lalle
gaskiya ne ni man na sai da gawayin nan don gawayin na kawowa ina kawo gawayi lorin da nake doka gas yake yi sai sa charging nan yana ya cost sosai amma gawayi dai na ci alhamdulillah na kawo ana sai ina kawo kaman wani 50 bucks ka 3 days ya kare wurin wannan dai alhamdulillah.
Nanaba Osei Tutu Collins mai sai da iskar gas a Ghana ya ce. Kamar yadda dai muke magana yanzu, kasuwar gas na dada raguwa. Mun rungumi sabuwar hanyar siyar da ita ga masu siye da sayarwa, ta yadda za su iya sayan kowane adadi da suke bukata. A da muna sai da metric ton 29,000 zuwa 30,000 a cikin wata daya a duk fadin kasar Ghana, amma yanzu ya ragu zuwa metric ton 16,000 a wata daya. Shi ko daraktan cibiyar makamashi ta Brew Hamad a jami'ar KNUST a nan kasar Ghana, Professor Francis Kimosua ya ce,
once people are coming back to charcoal,
da zarar mutane sun koma yin amfani da gawayi da itace, ko muna cikin zamani da dajin mu ke bushewa, hakan zai yi tasiri wajen samun sauye-sauye da dama ga ababen shuki da dabbobi da kuma albarkatun daji.
On our forest resources,
an kara farashin iskar gas akalla kashi 44 cikin 100 a tsakanin watan Julairu da watan Agustan shekara 2022. Hawa Abdulkarim Yonkwaniya, muryar Amurka, Accra, Ghana.
Ta gaida Hawa Abdulkarim da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi ne abun rainawa. Himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiranmu nake bisa dagewa.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A wannan makon za ku ji tattaunawa da wakilin mu a jihar Sokoto, Muhammad Nasir, ya da wata daliba da aka so yi wa auren dole amma ta ki yadda sabili da tana so ta ci gaba da karatu. Asali ma tana so ta karanci aikin likita a jami'a. Har ila yau mun ji bakin wasu jami'an hukumar ilimi ta jihar Sokoto game da wannan matsayi da yarinyar ta dauka. Wakilin Muhammad Nasir ya zanta da wannan daliba da kuma yanda hirar ta su ta kasance.
Sunana Asma Adauda Takatu, ina karatu Islami tun ina karama.
Mun samu labari dai kamar ke nuna kina da ra'ayi da boko kuma cin karatun Islamiya. Me ya baki kwarin gwiwa son karatun boko?
Abin da ya bani kwarin gwiwa saboda yadda aka fara koya mana abin karatu da rubutu. Allah ya sa tun bai primary ba, Allah ya sa yanzu ina matakin secondary aji 4 GDS ta fato.
To ya kin samu karatun boko da yake da girman kike shige shi, baki faro shi tun kasa ba, ya kin samu karatun boko, ke same shi da wuya ko ko ya ke gane shi?
Gaskiya da ina dauka tai da wuya, amma yanzu sai na gane shi da sauki saboda yadda an ka koya mana aban ga rubuta da karantawa, kuma Allah ya sa
Kamar yadda bayanin da muka samu cewa kamar an so ai miki aure amma kike son karatun, haka ne?
Haka ne.
To saboda me kike zabi karatu bisa ga aure?
Saboda na gano cewa yana da muhimmanci, da ban san muhimmanci ne ba, amma yanzu sanadiyar shiga ta makaranta na gane muhimmancin karatu.
To baki fuskanci matsala ba daga kila abokaninki ko gidanku ko dan da kike tare da su kan wanga matakin da kike dauka? Kisa abokai suna cewa gidan Allah samuna wai ta samu miji amma ta ce ita ba ko za ta yi, baki samu irin tsangwama tsakanin abokanki?
Ban samu ba.
To a gida fa?
Ko a gida ma.
To yanzu wace shawara zaki bai ga dalibai ire-irenki da waɗannan ma basu kike ba?
Ina ba shawara da su dage su nemi ilimi su karatu saboda muhimmancin da kai gare shi.
Ke wani irin muhimmanci kin gani ga karatu?
Yana da muhimmanci sai saboda wanda duk yayi ya karatu bai dai da wanda bai karatu, ko ran abin ga kowane irin al'amari.
Yanzu da yake kina karatun boko, me aku gurin ki a nan gaba?
Ina so in zama likita.
Kina da basira kan gehen kimiya? Ke sai abin da ake kimiya? An fara muku science din biology, chemistry, physics da sauransu. Kin fara muku su? Biology me yake koyarwa?
Yana koyarwa kan harkar rayuwa.
Chemistry fa?
Chemistry akan harkar magunguna, fizika harkar aune-aune.
Har ila yau wakilin namu ya ji ta bakin mahukunta game da wannan matsayi da wannan yarinya ɗaliba ta dauka na ci gaba da ilimi a maimakon auren wuri.
Sunana Aminu Bello Danchadi, coordinator na hukumar ilimin manya ta Abuɗen ga local government.
Maran Danchadi, ya aka yi kuka san da wagga yarinya kuma haka kuka taimaka mata ta samu fara cimma burinta na rayuwa?
Kamar da ka sani babban aiki wannan ma'aikata shine ta rage dimbin waɗanda ba su samu shiga makaranta ba su mai da su makaranta. Muna amfani da makarantun ne na addini waɗanda koda mutum bai bar daya shi ta je makarantar boko ba zai bata je makaranta addini. To ta wannan hanyar muke yin amfani da muke sa musu karatun boko shine hadaka wanda muke kira integration. Ta wannan hanyar ya za a koya ma yaro ya iya karantawa ya rubutawa kuma cikin wata shida ko wata tara kuma duk ƙarshen zango muna gudanar da jarabawa. To wurin wannan jarabawa ne muke tantance wanda ya dace a ce mun kai su primary school, wasu kuma idan mun kaga hazaka su ta wuce mu kai su primary school sai mu duke su mu kai su secondary school direct tare da hadakar da muke samu da education secretaries na karamar hukumar mulkin da muke aiki.
To wannan yarinya ne kun lura da ita bayan kai ta makaranta boko
bayan mun kai su makaranta muna abun kira abun da muke cewa follow up muna bi. Gaskiya a kowane ƙarshen zango na shekara ina bin sakamakon wannan yarinya wanda ita wannan yarinya saboda hazaƙarta da ƙoƙarinta har shi principal na wannan makarantar da malamai suka yi hada wata ƙungiya da suka je suka roki mahaifinta don Allah wannan yarinya da abata ta cimma gurinta na zama ma'aikaciyar lahiya abata ta yi ta karatu kada a mata aure to yanzu saboda sun ga abin da wannan yarinya insha Allah za ta zama wata gagaruma da za ta kawo taimako a wannan yanki nasu.
Lokacin da mutan aurenta ya taso ta nuna ta yi son karatu ba ta samu matsala da dangin ta ba ko kuma al'ummar da take zaune cikin su?
Eh to ka san dole irin yanayi na karkara da ake ciki dole sai an samu wasu kalubale amma alhamdulillah saboda akwai goyen baya na mahaifinta da iyayenta da ita kan yarinya to shi yasa matsalolin suka ragu.
Shi ma malamin da ake koyarwa a wannan makaranta ta malam Sa'idu ta Katuku malam Lawali Sa'idu ya ce wannan abu da yarinya ta nuna zai kasance abin alfahari ga makarantar kuma abin koyi ga sauran dalibai.
Sunana Lawali Sa'idu ta Katuku. Wato muna matukar farin ciki sosai da irin wannan babu shakka lalle yarinyan nan idan baka hada baki da baki baka mai tabbatar da abin ga inda ka jiya yahi a ce dai an fada ma yarinya Allah ya bata kwazo sosai.
Sunana Lawali na aka ma'azu sakataren ilimi na karamar hukumar mulki ta Bodinga. Alhamdulillahi a wannan gobe da gontoci kai mun ji dadi ne kwarai wanda an ka taimaka ma yan mata saboda ya sa a taimaka mu su ga karatun su. Akwai shiryarruka daban-daban wanda suke ana shirya su cikin makarantun ne musamman ganin cewa ƴaƴa mata sun samu ilimi ingantacce kuma karatun ya dore. Misali akwai wata kungiya na wanda yake akwai shiri da aka yi na machifo mace girl for girls wato wanda shi ma wannan shiri na wanda aka taimaka ma ƴan mata a kanda wayar da su dangane da kula da jikinsu tsaftace jikinsu da kuma yanayi na ilimi na yadda suke hulɗayya da jama'a. Alhamdulillah na ji daɗi kwarai.
Masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakilin Muhammad Nasir daga Sokoto sai kuma jami'ar da ta bada umarni Jolly Legal Gresham naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarɗa ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulmin ku.
To madalla a gaida Babangida Jibrin. To sai dai saboda karancin lokaci ba za mu iya kawo muku wato sakonni da kuka aiko mana ba a don haka za mu je ga labarai a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta bayyana wa Rasha a keɓe da a fili ƙararrar cewa ta daina sakin baki tana magana akan makaman nukiliya a rikicin Ukraine biyo bayan kalaman shugaban Rasha Vladimir Putin da ya ce zai yi amfani da duk wata hanya don kare Rasha. Yana da matukar muhimmanci Moscow ta ji daga gare mu cewa sakamakon wannan matakin zai zama da muni kuma mun bayyana hakan a fili abinda Blinken ya fada wa shirin 60 minutes na gidan talabijin din CBS kenan a wata hira da aka yada da yammacin jiya Lahadi. Wani dan bindiga sanye da riga mai zanen swastika ya kashe mutane 13 ciki har da yara 7 tare da jikata wasu fiye da 20 a wata makaranta a Rasha a yau Litinin kafin ya kashe kansa a cewar masu bincike. Har yanzu dai ba a bayyana wanda ya aikata kisan ba kuma takamaimai ba a san dalilin harban ba a garin Izhevsk mai tazarar kilomita 970 daga gabashin birnin Moscow.
To duka iya abinda zamu kawo muku kenan sai kuma da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani shirin. yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa da Muryar Amurka musamman Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Malam Jess wanda shine yau ya jagoranci wato hada wannan shiri baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku salamu alaikum.